Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Lahadi 30 ga watan Janairu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Yan sanda sun faɗa cewa a yau Lahadi sojojin India sun kashe ƴan bindiga 5, shi har da wani babban komanda daga kungiyar Ja'ish Muhammad JM. A wani mataki ne a gar ƴan bindiga a yankin Kashmir. Sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO, Jens Stoltenberg, ya faɗa yau Lahadi cewa NATO ba ta da wani shirin tura dakarun yaƙi zuwa ƙasar Ukraine, wacce ba mamba ce a kungiyar NATO ba idan Rasha ta mamaye ta. Hukumomi a birnin New York na Amurka sun kama wasu ma'aikatan jinya biyu na Long Island, waɗanda jami'an suka ce suna samu sama da dala miliyan 1.5 ta hanyar jabin katunan rigakafin COVID-19.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomin jamhuriyar Nijar sun sanar da cewa dakarun kasar sun kashe mayakan kungiyar ISWAP goma a lokacin da suka kai wani farmaki a jihar Difa. Wani abu da masana harkar tsaro suka yaba da shi.
Bun alfahari abun farin ciki shine cikin wannan sanarwa da gwamnati ta hudo da cewa ta wajen bangaren sojojinmu babu wanda ya ji ciwo ko babu wanda ya rasa rayukansa. To alhamdulillah sojoji cikin aikinsu ne, su da kansu sun san kowane lokaci wayannan mutane tunda ba fasa ba su kai suna iya zuwa.
To muna tafi da ƙarin bayani nan gaba. Har ila yau a Niger din za ku ji cewa jami'an kiwon lafiya a jihar Maradi sun ce bincike ya gano yawancin matasa masu mu'amala da miyagun kwayoyi suna yunkurin aikata ta'asa kuma sukan samu taɓin hankali. A fagen wasanni kuma za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan Kamaru akan yadda Burkina Faso ta kaya da ƙasar Tunisia a wasan da suka fafata a jiya na cin kofin Afirka, da kuma yadda aka gudanar da shagulgula game da nasarar da Kamaru ta samu akan Gambia duk a wasan na jiya na quarter finals. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Lahadi, yau ma muna nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo, wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yan sanda sun faɗa cewa a yau Lahadi sojojin India sun kashe ƴan bindiga 5, ciki har da wani babban komanda daga kungiyar Ja'ish Muhammad JM, a wani mataki ne a gar ƴan bindiga a yankin Kashmir. Shugaban ƴan sandan Kashmir Vijay Kumar ya shaida a kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa an kashe ƴan bindigar ne a wani farmaki na dare guda 2 da sojojin India suka kai a kudancin Srinagar. Mun kaddamar da hare-hare guda 2 daban-daban bisa ga bayanai kan kasancewar ƴan bindigar a waɗannan yankuna da ranjiya. Kumar ya ce ƴan bindigar 5, har da komandan kungiyar JEM Zahid Wani da wani ɗan ƙasar Pakistan Kapil, suna cikin waɗanda aka kashe a hare-haren guda 2. ƴan bindigar sun harbe wani ɗan sanda har lahira a kofar gidansa da yammacin jiya Asabar a kudancin Srinagar, inji Kumar. Sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO, Jens Stoltenberg, ya faɗa yau Lahadi cewa NATO ba ta da wani shirin tura dakarun yaƙi zuwa ƙasar Ukraine, wacce ba mamba ce a kungiyar NATO ba idan Rasha ta mamaye ta. Da aka tambaye shi a gidan talabijin na BBC ko zai yi watsi da saka sojojin NATO a Ukraine idan Rasha ta mamaye Ukraine, Stoltenberg ya ce, ba mu da shirin tura dakarun yaƙi na NATO zuwa Ukraine, muna mai da hankali ne kan bayar da tallafi. Akwai bambanci tsakanin zama memba a kungiyar NATO da kuma zama abokin hulɗa mai kima kamar Ukraine, babu wani tantama akan wannan. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a birnin New York na Amurka sun kama wasu ma'aikatan jinya biyu na Long Island, waɗanda jami'an suka ce suna samu sama da dala miliyan 1.5 ta hanyar jabin katunan rigakafin COVID-19. Hukumomin sun ce an tuhumi Julie DeBono, mai asibitin Wild Child Pediatric Healthcare, da wata ma'aikaciyarta Marisa Uraro da laifin yin takardun jabu. An kuma tuhumi DeBono da bayar da kayan aikin kariya don yin rajista. jami'an sun ce matan biyu sun shigar da bayanan ƙarya akan katinan cikin rumbun adana bayanan rigakafi na New York. Ofishin lauyan gundumar Spock ya ce matan sun sayar da katinan jabu akan dala 220 ga manya da kuma dala 85 ga yara. Jami'an sun ce an kama kusan dala 900,000 na kuɗi a gidan Dubono.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Hukumomin jamhuriyar Nijar sun sanar da cewa dakaran ƙasar sun fatattaki mayakan ƙungiyar ISWAP a lokacin da suka kai hari a sansanin sojan Shatima Wango da ke jihar Difa kusa da iyakar Nijar da Najeriya. Jami'an tsaron dai sun samu nasarar kashe mayaka 10 a farmakin a cewar sanarwar. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
A wata sanarwar da aka bayar mai dauke da sa hannun ministan tsaron ƙasa Alkasim Indatu, ma'aikatar tsaron Nijar ta ce wani ayar motoci 7 dauke da mayakan ƙungiyar ISWAP da suka tsallako daga Najeriya ya kai hari akan sojojin da ke da sansani a ƙauyen Shatima Wango na yankin Difa a wajejen karfe 7:30 na safiyar Asabar 29 ga watan Janairu. Martanin da askarawan na Nijar suka mayar ya ba su damar hallaka mutum 10 daga cikin maharan tare da ragargaza musu motoci 3, yayin da waɗanda suka tsira da ransu suka gudu suka bar mota guda sakamakon wuyar da suka sha. Samun wannan galaba a daidai lokacin da talakawa a wasu kasashen Sahel ke zargin mahukunta da gazawa wajen shawo kan matsalolin tsaro abin a yaba ne, inji editan jaridar La Rue de l'Histoire Ibrahim Musa, maga takarda a kungiyar 'yan jarida mai kula da sha'anin tsaro.
Sanin kowa ne sojojiwa sun ka doki mulki a ƙasar Mali sun yi asarun rashin tsaro da gwamnatin tsoho gwamnati ta Amerika yi shugaban ƙasa Abubakar Keita ta gaza shawo kanta. An ga sojawa kuma sun yi unhuwani da irin wannan dama a ƙasar Burkina Faso, sun zo nan ma sun hambarar da shugaban ƙasa bisa zargin cewa ya gaza shawo kan matsalar tsaro da ta addabi wannan ƙasa. Kai tunda ma an kai wannan juyin mulkin na ƙasar Burkina Faso, mutane na nan suna cewa ai in dai harkar tsaro ce ta kawo juyin mulki Mali, harkar tsaro ta kawo juyin mulki Burkina Faso, to za ta garaga. Nijar ma in ba a hankali ba yana yiwuwa wannan harkar tsaron ta kawo sauyin mulki, ko da yake manazarta da yawa suna cewa a'a a yi hattara, kowace ƙasa tana da nata yanayi, kowace ƙasa tana da tata fasa'a, kuma kowace ƙasa tana gudanar da harkokinta ba ɗaya ba da sauran ƙasashe. Wannan nasara tana nuna jamhuriyar Nijar na ba da kokari sosai.
Sanarwar hukumomin tsaron ta kara da cewa ba wanda ya ji rauni a ɓangaren sojojin Nijar, ballantana asarar rai. A cewar wani mai bin diddigin sha'anin tsaro a yankin tafkin Chadi, kaka Tudagoni, wannan alama ce da ke nuna kwarewar dakarun Nijar a fannin yakin sukuru.
Abun alfahari abun farin ciki shine cikin wannan sanarwa da gwamnati ta huddo da cewa ta wajen bangaren sojojinmu babu wanda ya ji ciwo ko babu wanda ya rasa rayukansa. To alhamdulillah, sojoji cikin aikinsu ne, su da kansu sun san kowane lokaci wayannan mutane tunda ba fasa ba su kai suna iya zuwa. Tunda wannan matsalan da ya fara a shekarar 2015 ya jima ba mu ji ba, an kawo har yau watanni diwa.
Wasu majiyoyi sun ayyana cewa gagarumin farmakin da sojan saman Najeriya suka kaddamar a 'yan kwanakin nan a yankin arewa maso gabacin kasar ne ya tilastawa 'yan ta'addan kungiyar ISWAP gudowa Nijar da nufin samun mafaka a wani lokacin da ruwan kogin Komadugu ya fara janyewa. Kuma an yi katari matakan da Najeriya ta dauka na zuwa a wani lokacin da jamhuriyar Nijar ta tsaurara matakan sama da kasa a yankin kudu maso gabacin kasar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sulaiman Mana Barma da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
An yanke wa kusan mutane 50 hukuncin kisa a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo jiya Asabar da ke da nasaba da kashe wasu ƙwararru biyu na Majalisar Ɗinkin Duniya, Zaida Catalan da Michael Sharp, a shekarar 2017, wanda ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ke bibiyar shari'arsu. Wani jami'in shige da fice na ƙasar yana cikin waɗanda aka yanke wa hukuncin kisa, yayin da aka yanke wani kanal ɗin soja shekara 10 a gidan yari, inji Thomas Pesi, babban jami'in bincike a Congo a ƙungiyar Human Rights Watch. An dakatar da hukuncin kisa a Congo tun shekarar 2003, don haka waɗanda aka yanke wa hukuncin za su yi zaman ɗaurin rai da rai a gidan yari. Sai dai Fesi da ‘yar uwar Catalan sun ce masu bincike sun yi watsi da yiwuwar saka hannun manyan jami'an gwamnati, kuma shari'ar ba ta bayyana gaskiya ba. ‘Yan ƙasar Portugal sun fita rumfunan zaɓe yau Lahadi a zaben 'yan majalisar dokoki ba tare da wani wanda ake ganin zai lashe zaben ba, kuma ana fuskantar rashin tabbas na yiwuwar ƙarancin fitowar masu kaɗa ƙuri'a a daidai lokacin da aka samu waɗanda suka kamu da coronavirus da ya kafa tarihi. An buɗe rumfunan zaɓe da misalin ƙarfe 8 na safe a gogon ƙasar. A jami'ar Lisbon, ma'aikata sun zarta yawan tsofaffi masu kaɗa ƙuri'a, inda aka saka alamu a bango na cewa mutane su saka takunkumi da bada tazara da kuma su yi amfani da nasu alƙalami. Wasu ma sun saka safar hannu saboda ƙarin kariya. Gwamnati ta ƙyale waɗanda suka kamu da cutar da su bar inda suka killace kansu, kuma su je su kaɗa ƙuri'a da kansu, inda aka ba su shawarar cewa za su iya zuwa a sa'o'i huɗu na ƙarshe kafin a rufe rumfunan zaɓe da misalin ƙarfe 7 na dare a gogon ƙasar.
A gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa ɓangaren rahotanninmu. A Nijar, wani bincike ya nuna waɗanda ake kaiwa asibitin maraɗi masu fama da lalurar taɓin hankali ko waɗanda ke yunkurin aikata ta'asa, galibinsu matasa ne da ke shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. Wakilin muryar Amurka Mansur Sani ya aiko mana da wannan rahoton daga Maraɗi.
Duk da kokarin da jami'an tsaro ke yi wurin hani da shigowa da tsaidawa ko amfani da kayan maye ko wasu abubuwa da ke kusar da hankalin ɗan adam ya fita daga hayyacinsa, sakamakon binciken sashen da ke kula da kwakwalwa na babban asibitin Maraɗi cewa da Sentimental ya nuna cewa kaso 80% matasa ne ke fama da lalurar taɓin hankali wadda akasarinsu ke da nasaba da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. Dr. Sa'ada Habu ya yi ma gidan rediyon murya Amurka ƙarin bayani.
Matsaloli wannan na kwakwalwa ya zama ruwan dare ga duniya. In ka ɗauka bisa yaro 100 wanda aka kawo dai wanda da shekara 18 zuwa 30 haka, cikin 80% ɗin shaye-shaye ne. Su ne taba wiwi, su ne sugudaye, su ne tramol, su ne shisha kai har disolution banda giya da suke kama suna sha. Ka dai zo ka shiga ka gani duk ɗan mulatin da ake kawo mana zalla suna neman su yi ta'adi ba cikin hankalin suke ba.
A ina kuke ganin suke samun waɗannan kayan shaye-shaye?
Mansur, Maraɗi tana da babban iyaka. Mutane sun maida wannan taba sana'a. Force de l'ordre ko police da wani gendarmerie suna kokari. Eh, dambu in yayi yawa ba hajjin mai. Da dama wasu da sun samu matsala kuma sai su koma shaye-shayen nasu. Kamar yare-yaren nan, uwaye sun zan abin da yaro yake so kana mishi. Yaron kuma ba ka iya kace mishi a'a. Shi ka sa yaron sai su tandare. Akwai maza, akwai mata. Kowani yana sha.
Yankurin kisan kai na cikin miyagun ɗabi'un da matasan da suke amfani da miyagun ƙwayoyi suke ciki. Wani matashi da ke a Imote mun yi hira da shi.
Wani gaskiya ba za ka san bai wata ke gare ni ba duka. Amma dai a cikin gwargwado ne in dai na zo wuri ku a siya kama a siya gari. In dai hakan ne suke so su ƙwayoyi, ai ina gaya musu. Abin da suke so su gaya mani ni zan aiwatar zan sa a aiwatar ba a man dole ne.
Abdul Aziz wani mai jinya ya bayyana abin da ya jefa ɗan ƙunshi cikin wannan yanayi.
Sunana Abdul Aziz. Ina jinya kanina ne, ya samu taɓa hankali ne shi ne kawo mana wara.
To menene kuke gani ya jawo mishi wannan lalura?
Dama yana shaye-shayen shi tunda har yanzu cikin rashin lafiya mun bai sha taba shan daɗi. Yana son in jawo hankalin ƴan uwa. Shaye-shaye yana sa mutum ya rasa rayuwarsa gaba ɗaya. Hankali ya gushe, ko da hankalin ya dawo an yi magani ya dawo ba sosai ba zai dawo.
Ita ma a nata ɓangare wata uwa da bata so a bayyana sunanta ba ta nuna damuwarta da ma kiranta ga sauran iyaye.
Ina jin baƙin ciki dan saboda ina uwar yara ba. Baba yana kuma mai zuka ya shasha ka ta bi santa kana da lai ba a cewa dan gidan wani sai a ce dan shasha ne ko a ce dan wuyu ne ko a ce dan shogi ne ko a ce dan kadiro ne wai kadiro amma ce uwa amma ce uba ta da tsaro halar dauka ciki da uba da sai rago aka zala suna wannan hali ne mai kyau kuma Allah annabi mata mu dai da Allah annabi ruwa bakanin mu asiri mu shiga cikin dindiyan mu mu shiga tarbiyyar sa abin da suke ciki
ko ni ne ya kamata a yi domin ceto matasa daga cikin wannan dabi'u na ta'ammali da miyagun ƙwayoyi. Dr. Sa'ada Habu, ƙwararren likitan kwakwalwa a babbar asibitin Maradi ya kara da cewa
kowa ya bada gudunmawa. Yan jarida gargadin da kuke mutane suna saurare radio wanga Amurka ta kamata su dora gargadin mutane kasan inda yaron kai bata dare yi kiwon hankalinsu wanda sun karja sun kashi gaskin shaye-shayen wani mugun hali rashin barci mugun banza sabata ta kamata a kawo su a bincika su tun da wuri-wuri.
Masu iya magana ke cewa wai maganin kar a yi kada a fara. Mansur Sani, muryar Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Niger.
To a gaida Mansur Sani da wannan rahoton. Idan muka leka kasar Kamaru kuma, ma'abota wasan kwallon kafa na AFCON da ke gudana yanzu haka a kasar sun bayyana ra'ayoyinsu akan yadda kasar Burkina Faso ta lallasa kasar Tunisia a wasan da suka buga a jiya Asabar. Ga rahoton da Muhammad Rabu Damba ya aika mana.
Yan wasan kasar Burkina Faso sun tika yan kasar Tunis da kasa daya da banza shine sakamakon wasa tsakanin kasashen a shekara 1998 da kuma shekaru 2017 kasar Burkina Faso ce ta kore yan kasan Tunis a gasar she gashi a shekaran nan an sake mai da barabana matsin lamba da yan wasan Tunis suka dosa yi akan yan wasan Burkina ko kuma korewa tara a sakamakon jan kati da alkali ya nuna bai sa sun tagaza ba ga ra'ayin wasu daga cikin yan kallo
ni na Alhaji Baman na Garwa gaskiya wasan nan ji dadi sosai gaskiya bana son Tunisia nan ya wuce naji dadi sosai da Burkina nan naji dadi sosai wallahi
suna na Dairu Mumini a garwa nake mun zo mun ga wasa yayi kyau abun mun ji dadi sosai sosai mu kam dama da Najeriya ya zo annan muna a bayan Najeriya 100% to annan su Larabawa sun komar da Najeriya abun ya ba mu abun nan hausa sosai amma yanzu kuma su wannan kuma bakan fata ne kuma sun zo sun rama mana wallahi gaskiya mun ji dadi kowa ya shiga a cikin stadium yaga kuma mutane sun yawa garwa ya zo marwa ya zo ngaunda kuma ya zo kota ina kowa da kowa ya zo mun shiga alhamdulillah
sunana Muhammadu Laminu nazo garwa mun zo mun kalli wasan ball Tunisia da Burkina Faso amma na ji dadi kota yake faran fata nan ba sa so baka yin fata to mu kuma muna bayan Burkina Faso duk duniya bakin fata muna bayan su yanzu abun da zansa Allah ya ba su zaman lafiya su kuma Allah ya komar da su lafiya ba abun zuciya bane wasa ne ya hada mu ku kuma naji dadin maganan da kuka bani Allah ya kai ku gida lafiya ku huta da yaran ku lafiya ni kuma in ji dadi lafiya
kasar Burkina za ta gwabza da daya daga tsakanin Senegal ko kuma Equatorial Guinea a rukunin gaba Muhammadu Radu Damba muryar Amurka daga Garwa Jamhuriyar Kamaru.
A gefe guda kuma biyo bayan nasarar da Kamaru ta samu akan Gambia a wasannin da suka buga a jiya, ƴan kasar ta Kamaru sun yi shagulgula a biranen kasar. Ga wakilin muryar Amurka Muhammad Bashir Ladan da ƙarin bayani.
Masoya kwallon kafa sun fito gabas da yamma kudu da arewa a cikin manyan garuruwan Kamaru don murna da farin cikin nasarar kasar su a wasan quarter final da aka gudanar a jiya Asabar a filin wasan Japoma dake birnin cinikayyar Kamaru wato Duwala. Tun kafin a fara wasa mabiya bayan Kamaru sun ce alamu sun nuna Indomitable Lions za su yi nasara kan Gambia. Alal haƙiƙa sun yi gaskiya tun da kasar su ta wuce zuwa wasan dabda na ƙarshe. Hakan ya sa su cikin farin ciki da annashawa kamar yadda muka gani a shataletelen dokoti.
Ba abin da zamu ce sai dai muke gaskiya yaran nan sun ba mu mamaki sun yi abin da muke bukata. Da muka nuna muku zagi-zagi ne.
A babban mararrabar Poste Central da ke babban birni Yaounde nan ma an yi biki kamar keɓaɓɓiyar ranar sallah.
Kamaru mu ba abin da za mu iya mu ce Kamaru mu muna alfahari muna farin ciki yau san cima mu wato bara iya mu saltuwa ba kuma masu fada su fada abin da suke fada amma kada a taɓa nason ƙasarmu Kamaru kan su tafiye nosi shim.
Muhammad Bashir Ladan na VOA Hausa daga Yaounde a kasar Kamaru.
To kuna sauraron shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Social media.
mai gidana ya fito zai tafi masallaci babansa kenan ya ga takarda a kofar gida so bai ga ya mun abin da ya gani ba to daga baya kuma sai na fara ganin text ana mun da harshe na fulatanci cewa mu muka dauki Hanifa amma bayan shi text din ba a sake mun ba sai da media suka zo gida suka ce mana muna tunanin kidnapping Hanifa akai kokuwa
wannan ita ce mahaifiyar Hanifa yarinya yar shekara 5 a duniya wace mummunan labarin ta ya girgiza ma'abota amfani da kafafen sada zumunta ta yanar gizo inda mutane da dama a ciki da wajen Najeriya suka yi ta tofa albarkacin bakin su akan lamarin akasarin su dai sun yi Allah wadai da irin wannan aika-aika da aka yi wa Hanifan wace shugaban makarantar da take zuwa yayi garkuwa da ita ya kuma kashe ta da maganin ira daga bisani ya bizne ta ya kuma bi iyayenta da karban kudin fansa akwai ire-iren masu aikata irin wannan laifi da ba a san da su ba amma cikin kankanin lokaci labarin wannan mukun hali da shugaban makarantar Noble Height dake jihar Kano wanda ya aikata akan yarinyar ya mamaye ko ina musamman ma a kafafen sada zumunta da na yada labarai batun da shirin matasa a duniyar gizo ya maida hankali a wannan makon kenan sunana Shamsiya Hamza Ibrahim jagoran shirin su sanya ayoyi har ku akaranta kuma wanke daga zuciya ta zanta wasu na yin haka tambayar anan ita ce shin yana da kyau a ci gaba da tona asirin masu aikata mugal laifi ta kafafen sada zumunta kafin a yanke hukunci akan su don tozarta su da kuma bayyana wa al'umma irin miyagun mutanen da ke cikin su kuma ya labarin mutuwar Hanifa da aka shafa kusan watanni 2 ana neman ta ya riske ma'abota amfani da kafafen sada zumunta Aisha Hamma ƙwararriyar lauya ce mai kare haƙƙin yara da mata ta yi mana ƙarin haske da cewa
shi dai wannan abun da ya faru abu ne da ko da a ce mutum bai taba haihuwa ba dole ne yayi takaici ni dai ina ganin tona musu asirin da ake a kafafen sada zumunta abu ne mai kyau saboda idan mun duba zamu ga cewa ko mun ki ko mun so zamani ya kawo mu lokacin da amfani da kafafen sada zumunta na social media ya zama wani bangare na rayuwar mu kuma zan iya cewa a cikin kaso 5 a kowane rana muna iya bata kaman kaso 1 a ciki muna duba social media so wannan abin da ake yi yana da muhimmanci saboda zai nuna wa mutane cewa ya kamata su dinga kula da irin wuraren da suke zuwa da kuma irin mutanen ma da suke a surrounding din su wato a makwabta da su sannan kuma zai iya zama darasi ga duk wani wanda yake tunanin ya aikata irin wannan laifi ko kuma ma ya aikata a baya ko kuma yake aikatawa idan an tona musu asirin an nuna zai kuma ja hankalin iyaye da su kara kula akan inda yaran su suke shiga su ganar da yaran su cewa abu kaza ba daidai bane abu kaza daidai ne sannan kuma zai iya zama kuma to jan kunne ga duk wanda yake aikata ko yake shirin aikata irin wannan laifi
sunana Hawwa Mustafa Babara mazauniya a nan America Kansas City Missouri wallahi labarin mutuwar Hanifa ya zo min cikin rudani sam sati 1 da ya wuce na saka internet cewa yanzu fa idan muka ce ga kuɗi miliyan 1 zuwa miliyan 5 kyauta ga duk wanda zai kawo mana labarin wanda ya ga abin da ya samu da Hanifa aka yi min cha aka a internet aka ce zaki sa mutane su rika maida abin kasuwanci saboda ni a kasashen nan da aka ci gaba da nake naga cewa yadda ake yi idan musamman an saci yaro ko yaro ya bata al'umar gari kai hadda na makwabtan garuruwa zuwa suke a saka program a tafi neman yaro hukumomi ma karbar hotuna suke su saka cewa ga kuɗi za a ba duk wanda ya kawo labari amma mu a arewacin Najeriya ko a Najeriya wannan abun ba a fahimce shi ba ba zai aiki ba tun asali rashin dokokin nan su ne suka haɓaka wannan irin abu na sace-sacen yara shekara 3 da ta wuce aka sace mini jikata jini na a nan a Kano Aisha sunanta shekarar ta 6 a san da aka sace Aisha Hanifa ma shekarar ta 2 aka zo aka ce a bada kuɗin fansa kwanaki kaɗan muka tsinci Aisha a rijiya an kashe ta an jefa ta a rijiya inda an yi wani abu akan Aisha inda an kafa doka ba Aisha ba ma yaran baya dan kafin Aisha an yi, bayan Aisha an yi da yawa, har da wani yaro Yusuf da aka sata a 2019. Har yanzu ba mu san inda Yusuf yake ba, shi ma dan wasu ne. Yanzu gashi an zo kan wannan irin wulakancin mutuwa da aka yi wa ɗan yarinya a shekara 5. To waye kuma gaba? Ai dole ne hukunta wannan mutum a gaban jama'a. Jama'a su san wane hukunci ne, ko dan ya zama misali ga masu banna irin wannan, ya zama dole.
Yan Najeriya da dama sun buƙaci a gudanar da hukuncin da ya dace ga Abdulmalik Tanko dan zama darasi ga masu aikata irin wannan laifi. Da labarin ya karaɗe kafofin yanar gizo na ciki da wajen ƙasar. Menene fatanku game da hukunta masu laifi irin wannan, musamman ma waɗanda aka danka ma amana?
Idan muka yi la'akari da wannan abin da ya faru a wannan kwanakin, ba wai ita yarinyan kadai ce aka dauki hakkinta ba, an dauki hakkinta, an dauki hakkin iyayenta. Mu ma kuma a matsayin mu na al'umma an sa mu cikin wani hali na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaba ɗaya muna cikin tashin hankali da alhinin wannan abu da ya faru, wasu mu za mu dade kafin wannan abin ya goge a zuciyarmu. To idan aka zo aikata aiwatar da hukunci, ya kamata ya zamana cewa kowanne bangare an yi mishi adalci.
Abin da ya dace a ranga yau irin su waɗannan mutane, gaskiya hukuncin kisa ya kamata a ranga musu, saboda yau idan ana kashe su, mutane za su ranga kiyaye waɗanda suke tunanin aikatawa, za su kiyaye su ma, za su ji tsoron aikatawa. Amma idan ana barin su ko ana zuwa ana rufe su a prison, ba a san maya suke ciki ba, a san halin da suke ciki ba, to shi yasa wasu ma suke jin dadin aikatawa.
Sunana Faiza Nasir JR. Ni har ya kai ga ma bana so ma na buɗe shafukan zumunta, saboda labaran da zan haɗuwa da su mafi yawancin su kan sace mutane ne, kuma abin ya koma kan yara ƙanana ne. Gaskiya abin takaici ne. Ni a gani na duk wanda aka kama shi da laifin sace mutum, wanda ya an kama shi bai kashe mutumin ba, koko ya kashe shi ma a kashe shi, saboda idan zaka sace mutum ka buƙaci wai sai an biya ka kafin nan ka sake mutum. Wannan daidai yake ga ka dauke mutum ka mai da shi naka, kai dukiyarka ne sai yanda ka so kai.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai nan gaba idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Da fatan Allah ya kare mu, ya sa mu fi ƙarfin zukatan.
Yanzu kuma sai labarai, amma wannan karan a takaice.
Dan sanda sun faɗa cewa a yau Lahadi sojojin India sun kashe 'yan bindiga 5, ciki har da wani babban kwamanda daga kungiyar Ja'ish Muhammad Jem, a wani mataki ne a gar 'yan bindiga a yankin Kashmir. Shugaban 'yan sandan Kashmir Vijay Kumar ya shaida a kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa an kashe 'yan bindigar ne a wani farmaki na dare guda 2 da sojojin India suka kai a kudancin Srinagar. Mun kaddamar da hare-hare guda 2 daban-daban bisa ga bayanai kan kasancewar 'yan bindigar a waɗannan yankuna da ranjiya. Sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya faɗa yau Lahadi cewa NATO ba ta da wani shirin tura dakarun yaƙi zuwa ƙasar Ukraine, wacce ba mamba ce a kungiyar NATO ba, idan Rasha ta mamaye ta. Da aka tambaye shi a gidan talabijin na BBC ko zai yi watsi da saka sojojin NATO a Ukraine idan Rasha ta mamaye Ukraine, Stoltenberg ya ce, ba mu da shirin tura dakarun yaƙi na NATO zuwa Ukraine, muna mai da hankali ne kan bayar da tallafi. Hukumomi a birnin New York na Amurka sun kama wasu ma'aikatan jinya 2 na Long Island, waɗanda jami'an suka ce suna samu sama da dala miliyan 1.5 ta hanyar jabin katunan rigakafin COVID-19. Hukumomin sun ce an tuhumi Julie DeBono, mai asibitin Wild Child Pediatric Healthcare, da wata ma'aikaciyarta Marisa Uraro da laifin yin takardun jabu. An kuma tuhumi DeBono da bayar da kayan aikin kariya don yin rajista.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji abokan aikin maɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin, da Leonard wanda ya haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.